لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da daidai da 23 ga watan Jumada al-Akhira, hijirana da shekara 1433, daidai da 13 ga watan Mai shekara ta 2012. Wannan shine kasan na 66 daga cikin jerangiyar karatuttukan littafin Sahihu Muslim, wallafar al-Imam Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Idan jama'a musulmi basu manta ba, muna karatu ne a cikin Kitabul Iman, wato matattarar da ke bayani dangane da imani, lassan imani da ayyukan imani, da kuma bayani akan cewa su ayyuka na musulunci su kansu imani ne. Mun shiga cikin wani muhimmin babi, mun fara tattaunawa dangane da sharar fage da shimfidar da Malam Muhammad Ibn Ali Adam yawa ainihin wato littafin yawa wannan hadisi ko babi dangane da sharhi, lokaci ya kure. Dan haka insha Allah ta'ala zan ainihin sake karanto babin da kuma shi hadisin, domin ainihin su tafi tare da sharhin da zamu karanto insha Allah. Malai yace: babul hasi ala ikramil jari wal dhayf wa luzumis samti illa anil khairi wa kauni dhalika kullihi min al iman. Babin da ke kwadaitarwa game da girmama makwabci da mutunta bako da kuma lazimta yin shiru in ba alheri zaka fadi ba. Wa kauni dhalika kullihi min al-iman, da kuma bayani akan cewa yin haka din duk imani ne. Girmama makwabci imani ne. Girmama bako imani ne. Ka rinka yin shiru ba tare da maganganu na ainihin wato banza ba, da maganganun da suke na halal duka kauce musu. Waɗannan ma duk ayyuka ne na imani. Sai ce: haddathani Harmalat ibn Yahya أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال. أبو هريرة يتي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya fadi alheri ko kuma yayi shiru. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Wanda yayi imani da Allah da ranar lahira sai ya girmama makwabcin shi. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfa. Wanda yayi imani da Allah da ranar lahira ya girmama bakon shi. Mun ji irin jawabai da manya-manyan malamai suka yi cewa, tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bayyana cewa sai wanda ya imani da Allah da ranar lahira ne zai siffantu da waɗannan siffofi guda uku, amma kuma baya nuna wanda bai siffantu da su ba kafiri ne, sai dai yana nuna cewa yana da naƙasar imani. Dama haka abin yake. Za mu zo mu yi karatu a cikin wasu babuka a cikin wannan littafi, wanda karatun zai bayyana mana cewa imani yana iya raguwa da gwargwadon yadda ayyukan alheri suka ragu, kuma yana iya karuwa da gwargwadon yadda ayyuka na ainihin wato alheri suka karu. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wannan hadisi mun ji cewa Bukhari da Muslim dukkansu sun fitar da shi, kamar yadda an samu manyan malamai daga cikinsu al-Imamu Abu Dawuda da Tirmidhi da al-Imamu Abu Dawuda Tayalisi da Abu Bakr ibn Abi Shayba da Imamu Ahmad da Abu Nu'aym dukkaninsu sun fitar da wannan hadisi kamar yadda Ibn Hibban da Ibn Manda da al-Imam al-Baihaqi sun fitar da wannan hadisi al-Imam al-Baghawi ma ya fitar da ainihin wannan hadisi barin dan tsaya in yi wani tsokaci anan amfanin yin irin wannan abin da nake yi na daidai tuku na tsari ne na karatun hadisi haka ake so duk hadisin da ka karanta ko ka karantar koda a wani littafi ne wanda ya kawo shi da isnadi kai kokarin bayyana wa dalibanka ko masu bin karatu waɗanda suka ruwaito wannan hadisi banda shi malamin domin wannan zai ƙara wa hadisin nagarta da kuma bada damar a je wasu littattafai a duba domin samun ƙarin wasu lafuzza da kuma hanyoyi abu na biyu sai fa'idojin wannan hadisi mun ji cewa wannan hadisi ya bayyana abubuwan nan guda uku a matsayin rassa ne na imani don haka daga cikin alamar cewa bishiyarka ta imani tana da rassa ingantattu shine a ga kana mutunta makwabcinka kana kuma girmama baƙonka a ga cewa kana kula da abin da za ka faɗi idan alkhairi ne ka faɗi in ba alkhairi ba ne ka ja baki kai shiru mun ji cewa hadisin nan yayi umarni da girmama bako kamar yadda muka ji cewa yayi umarni da girmama ainihin makwabci to mas'ala ta biyar da zamu tashi akai wanda mun fara shigar ta je lokaci ya kure mana malam muhammad yace wa min hadhal hadis min jawami'il kalim wannan hadisi yana daga cikin baiwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama Allah ya yi mishi to wannan baiwa dama ko ina ka duba sai kaga baiwar da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama to amma akwai inda baiwar take karuwa musamman in ya bude baki yayi jawabi sallallahu alaihi wa alihi sallama don ba a samu wani mai fasaha a cikin larabawa ba balle gwarawa kamar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama to na daga cikin cikar fasahar magana shine kar kai surutu da yawa kai kadan cikin magana amma ta isar da sako mai yawa to Allah ya yi wa annabi wannan baiwar sallallahu alaihi wa alihi sallama li'anna al-qawla kulluhu imma khair wa imma shar saboda ita dai magana duk inda ka ganta imma dai ta zama alheri ce ko kuma ta zama sharri wa imma ayilun ila ahadihima ko kuma da baka ce ai wannan magana ba sharri bace kuma ba alkhairi bace to amma an aka dube ta kuma za a ga cewa tana karkatuwa zuwa ga dayan biyun dai ko dai ita magana asalinta sharri ce ko asalinta alkhairi ne ko kuma idan asalinta bai zama alkhairi ko sharri ba to za ka ga ta karkata zuwa ga alkhairi ko sharri fa dakhala fil khairi kullu matlubin min al aqwali farduha ko min al aqwali farduha wa nadbiha dan haka daga cikin maganganu duk wata magana da ake neman ka da kai ta tafarilla ko ta nafila to alheri ce dan haka karatun alqur'ani alheri ne zikiri alheri ne addu'a alheri ce tasbihi alheri ne to kai salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama alheri ne to kai dan haka fa'azina fihi al-ikhtilafi anwa'ihi sai shari'a ta umarni ko annabi ya umarni game da waɗannan ainihin alherai na maganganu da gwargwadon nau'in maganar da take farilla ce kayi ta maganar da take nafila ce kayi ta da gwargwadon yadda hukuncin ta kama wa dakhala ma yaqulu ilayhi to duk wani abu kuma da zai bayi zuwa ga ma'anar alheri to ita ma an umarci da kayi ta zama mustahabbi ko kuma farilla wa ma ada zalika mimma huwa sharrun duk wata magana wadda ba alheri ba ta zama sharri ce aw yaqulu ila sharr ko kuma za ta ja ka zuwa ga sharri fa umira inda iradatil khawd fihi bisamt to da ka yunkura zaka kutsa wannan magana ma damar ka tabbata cewa ba alheri ba ce sharri ce to kar ka yi ta yi shiru ma damar kasancewa za ta kai ka zuwa ga sharri to kar ka yi ta yi shiru bayan da malam ya gama wannan sharhi sai ya ce wa qad akhraja at-tabarani wal bayhaqi fi az-zuhd al-imam at-tabarani da al-imam al-bayhaqi sun fitar al-imam al-bayhaqi a cikin littafin shi az-zuhd min hadith abi umama radiyallahu anhu nahwa hadith al-bab ya fitar da wani hadisi kamar hadisin da muke karantawa muke sharhin shi dinnan bi lafzi sai dai shi lafazin bari ku ji yadda yake falyakul khairan liyagnam wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya faɗi alheri dan ya ribatu dan ya samu riba ya faɗi alheri to zai samu riba aw liyaskut ko kuma yayi shiru an sharrin kada ya faɗi sharri liyaslama dan ya zauna lafiya mala yace wallahu ta'ala a'lamu bis-sawab wa ilayhi al-marji' wal-ma'ab Allah shi yafi sanin daidai makoma baki daya tana ga Allah sadisan darasi na shida dake cikin wannan hadisi ma qalahu fil fathi magana da ibn hajrin ya fadi a cikin fathul bari yace qad ishtamala hadithu abi huraira wa abi shuraih al-madhkuran fil bab ala umurin thalatha hadisin nan na abu huraira wanda muke sharhi wanda abu shuraih ya ruwaito shi shi ma sahabi ne wadannan hadisai sun tattaro al'amuran nan guda uku tajammu'u makarimil akhlaqil fi'liyya wal qawliyya haduwar kyawawan dabi'u na aiki da na magana amma al-awwalan fa min al-fi'liyya guda biyun farko dai suna daga cikin aiki shine me ka mutunta makwabcinka ka mutunta bakonka wa awwaluhuma yarju ila al-amri bit-takhalli 'anil radhila ayace biyun farko suna daga cikin ayyuka wato kaga na farko shine umarninka da fadin alheri in ba haka ba kai shiru to sai yace shi wannan na farko yana komawa zuwa ga umarni da siffan da kaucewa daga mummunar dabi'a ita ce surutu maganganu marasa ma'ana wasaniyar ju ila al'amri bitahalli bil fadila na biyu kuma na umarni ne zuwa ga adantuwa da hali na girma shine mutunta makwabci da mutunta bako wa hasuluhu yadda abin yake man kana hamilal imani fa huwa muttasifun bishafaqa ala khalqillah abinda hadisin yake cewa wanda di ya siffantu da siffa ta imani to lallai ne zai tausaya wa halittun Allah qaulan bil khairi ya ringa fadin alkhairi akan su wa sukutan anil sharri ya kuma ringa kame bakin shi game da sharri wa fi'lan lima yanfa ya ringa aikata abinda zai amfanar aw tarkan lima yadur ko kuma ya ringa barin duk abinda zai cutar wa fi ma'na al-amri bis-samt 'iddatu ahadith mala yace akwai hadisai masu yawa waɗanda suka yi umarni da yin shiru da rashin yin surutu min ha daga cikin hadisi abi musa wa abdullah ibn amr ibn al-as akwai hadisin sahabi abu musa da sahabi abdullah dan amr dan as radiyallahu anhuma allah ya kara musu yarda annabi yace al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi muslimi shine wanda sauran musulmi suka kubuta daga harshen shi da kuma hannun shi wa kad taqaddama mana yace wadannan hadisan bi sun gabata kaji ta'arifin musulmi kai musulmi ne eh to musulmi su zauna lafiya da kai ya zan baka cutar da su da bakinka baka cutar da su da hannunka Allahu akbar ma ahwajana ila amsal hadhihi al-ahadith wace bukata ce musulmi ba su da ita a yau kai wace bukata ce duniya ba ta da ita a yau da jiya da shekaran jiya da gobe da jibi da gata akan waɗannan maganganu na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan duniya ta samu zaman lafiya wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sadara daya ko rabin sadara amma akwai hasken annabta a cikin ta kaji annabi sallallahu alaihi wa sallama yana ce maka kai musulmi ne eh to ka bari musulmi su zauna lafiya daga harshenka kar ka fadi mummuna kar kai musu sharri kar kai musu kage kar kai musu kazafi sannan hannunka kar ya ainihin buge su kar ya kashe su kar ya taba dukiyar su kar ya taba mutuncin su tsakani da Allah idan ba dan gwamnatocin duniya suka yi wa kansu jafa'i da cewa ba ruwan su da harka addini ba wannan hadisi ya kamata ya shiga cikin syllabus na dukkanin makarantun duniya ba dan komai ba, saboda ka ji abin da annabi yake cewa kai musulmi ne, ka sallama kanka ga Allah. Kun san wani abin mamaki jama'a, musamman mutanen jihar Kaduna? Yanzu arnan jihar Kaduna fa cewa kansu suke su musulmi ne, ban san ko kun san wannan ba, tare da cewa wata manufa suke nufi. Manufar ita ce to ai musulmi shine wanda ya sallama ga Allah, dan haka sai su ce su ma musulmi ne. To da ike sun gane wannan ma'anar, sai ba sa ce mana musulmi. In dai arnan jihar Kaduna ne yace maka musulmi kara yake, masallaci zai ce maka. Ma'anar magana suke nan, sai su ce masallata. Kace musulmi, sai ce shi ma musulmi ne, ba kuna nufin musulmi wanda ya sallama ga Allah ba? To kaga sai mu ce na'am. Yanzu ka yadda ka sallama wa Allah, eh, to ka bar duk ƴan uwanka musulmi ma su zauna lafiya. Shikenan. Kun ga kenan, idan aka dauki wannan hadisi yanzu ba wanda zai cutar da wani kenan. Za a zauna a zaman lafiya, yanayi mai ni'ima da alheri. Kai musulmi ne, eh, kar ka taba musulmi da bakinka, kar ka taba musulmi da hannunka. Dama waɗannan abubuwan guda biyu su ne makaman kare dangi, baki da kuma hannu. To ka bar musulmi su zauna lafiya, shikenan. Walid Tabarani an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qultu ya rasulullah. Tabarani ya ruwaito hadisi daga Ibn Mas'ud. Abdullahi ya ce wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, ayyul a'mali afdal, ya manzan Allah, waɗanne ayyuka suka fi falala? Fa zakara fiha, daga cikin ayyukan da suka fi falala manzan Allah ya ce, an yaslama almuslimuna min lisanik, musulmi su kubuta daga harshenka, su zauna lafiya da harshenka. Wannan na daga cikin ayyukan da suka fi komai falala. Wali Ahmad wa sahahu Ibn Hibban min hadith al-Bara radiyallahu anhu rafa'ahu fi dhikri anwa'in min al-birr. Ahmad ya ruwaito hadisi wanda Ibn Hibban ya inganta hadisin. Hadisin nan Bara'u dan Azib ya ruwaito shi, kuma ya danganta shi ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fi dhikri anwa'in min al-birr, yana ambatan wasu nau'uka na biyayya, ayyukan alkhairi. Qala, sai annabi ya ce, fa in lam tutiq zalika, to idan ba za ka iya faɗin alheri ba, fa kuffa lisanaka illa an khairi, fa kuffa lisanaka illa min khairi, ka kame harshenka, kar ka faɗi komai sai alkhairi bin. Ma'ana ba za ka iya faɗin alherin ba, ba za ka iya kaza ba, to shi kenan kama bakinka, kakka faɗi sharrin. In ba alherin ba, to kakka faɗi wani abu. Walid Tirmidhi min hadisi Ibn Umara, Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga sahabi Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma, Allah ya ƙara musu yarda. Annabi ya ce, man samata naja, wanda ya zauna gum to ya kubuta, duk wanda yake zama gum to ya kubuta. Wala hu min hadisihi, haka dai shi al-Imam Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga Ibn Umar yake cewa, kasaratul kalami bighairi zikrillah tuqsil qalb, yawan magana ba tare da ambaton Allah ba to na kashe zuciya. Kai ta yawan magana ba kai kana cuɗanyawa da ambaton Allah, to ainihin zuciyarka takan mutu. Walahu min hadisi Sufyan al-Thaqafi, har wa yau shi Tirmidhi ya ruwaito hadisi daga wani sahabi mai suna Sufyan al-Thaqafi radiyallahu anhu, Allah ya ƙara mishi yarda. Qultu ya Rasulallah, yace ya manzon Allah, ma aksara ma takhafu alayya, wani abu ne ka faye jin tsoro gare shi dangane da ni, me ka fi mini jin tsoron ni? Qala, wannan sahabi Sufyan yace, sai manzon Allah yace, hadha, wa ashara ila lisani, manzon Allah sai nuna harshen shi, yace abinda na fiye maka tsoron shi shine wannan, sai nuna harshen shi. Walid Tabarani mithluhu min hadith al-Haris ibn Hisham, har wayo hadisi yazo daga ainihin wato littafin Tabarani a cikin riwayar Haris dan Hisham, Allah ya ƙara mishi yarda. Wa fi hadisi Mu'adh inda Ahmad, hakanan Mu'adh ya ruwaito a cikin littafin Musnad al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i, da Tirmidhi da Nasa'i dukkanin su suka ruwaito daga sahabi Mu'adh cewa akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna, manzon Allah ka fada mana aikin da zai shigar da ni aljanna. Fa zakara alwasiyata bituliha, manzon Allah ya fada mishi wata wasiya mai tsawo. Wa fi akhiriha sai yace ala ukhbiruka bi malaki zalika kullihi, wannan wasiya da na gaya maka kana so in fada maka abin da ya tattaro ta gaba daya. Kuffa alayka hadha, ka kame wannan. Wa ashara ila lisanihi, sai manzon Allah ya nuni zuwa ga harshen shi. Wato ma damar ka iya kame harshen ka gaba daya, to shikenan duk wani abu to zai zo maka da sauki. Alhadith walitirmidhi min hadisi Uqbah ibn Amir radiyallahu anhu qultu ya rasulullah man naja, a cikin hadisin Uqbah dan Amir wanda Tirmidhi ya ruwaito, Uqbah ya ce manzon Allah mecece hanyar tsira? Qala, manzon Allah ya ce amsik alayka lisanak, hanyar tsira to ka rike harshenka. Intaha. Waɗannan bayanai malam ya ɗauko su daga littafin Fathul Bari sharhin Bukhari mujalladi na 10 shafi na 549. Jama'a kun ji, wannan na daga cikin tarbiyyar musulunci, ita ce yanzu ana ɗibo maka wasu hadisai ne ane maka sharhin wannan hadisin, don ka ji al'amarin ya ƙara fitowa. Ashe da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce ka faɗi alheri ko kai shiru, to lallai ne faɗin alheri in kana ganin ba dole bane to shiru din fa dole ne. Kaji waɗansu hadisai kuma waɗanda suke nuna cewa daga cikin gaɓoɓi mafiya haɗari da ɗan adam yake da su sune harshe. Don haka dubi ikon Allah, hancinka a waje yake, idanka a waje yake, hannunka duk ga sunan, amma fa suna da haɗurra. Amma mafi haɗari daga ciki a cikin halitta dubi shine harshe, sai aka saka shi a can ciki, sannan aka bi aka kakkafa waɗannan kusoshi suka ɓoye shi, su ne mai haƙora. Amma duk da haka sai ka sake ya fito, to in ya fito sharri zai ja maka. Ka yi ƙoƙari, kuffa alaika lisanak, Allah ya taimaka. Sabi'an, wa minha ma qalahu al-allama abu muhammad abdullah ibn abi zaid al-maghribi, malam yace na daga cikin darussan da muke dauka a cikin wannan hadisi, magana da babban malami baban muhammad abdullah dan abi zaid mutumin kasan maghrib mai risala, yana son yi hujja da wata magana ne ta mai risala. Mai risala yace jima'u adabil khairi yatafarra'u min arba'ati ahadith, tattaruwar ayyukan alheri kap to sun fito ne daga hadisai guda hudu. Qaulun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, hadisi na farko da ya tattaro alhirai masu yawa, magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yake cewa wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fada alheri ko ya shiru. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallama min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, da kuma magana annabi da yace alamar musuluncin mutum yana da kyau ya rinka barin abin da ba shi da muhimmanci gare shi, abin da bai shafe shi ba, abin da ba ruwan shi. Wa qaulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama lil ladhi ikhtasara lahu al wasiya, sannan sai magana da annabi ya fada wa wani wasiya ce annabi ya takaita ta, yace la taghdab, kar kai fushi. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa alihi sallam, da kuma maganar annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama da yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, dayanku ba shi da imani har sai ya so wa dan uwan shi abin da ya so wa kanshi. Mai risala yace waɗannan hadisai guda hudu sune hadisan da suka tattaro duk wani alheri da kake ji a musulunci, to sai dai zama reshe ne daga cikinsu, matattara alheri kenan. Kaga dai hadisin farko ya umarce ka da cewa ka faɗi alheri ko kai shiru. Nabi yana nuna cewa in dai musuluncin ka kyakkyawa ne, to abin duk da bai shafe ka ba, ba ruwanka da shi. Na uku na cewa duk abin da ya same ka kar kai fushi. Na hudu na cewa ka so wa kanka alheri kamar yadda kake so wa dan uwanka alheri, ka so wa dan uwanka alheri kamar yadda kake so wa kanka alheri. Da a ce musulmi a babil ladubba za su yi aiki da waɗannan hadisai jama'a, a duniyar da muke a yau da an zo an shiga addinin musulunci ba tare da wa'azi ba, domin a zamanin sahabbai an rinka shiga cikin addinin su ne da ɗabi'arsu ba da wa'azi ba. Sukan isa gari su yi ta kasuwanci, ba a sanin cewa su malamai ne, sai su yi ta bayyana halaye na gari. Sakamakon haka sai ya zama kowa sai ya zo yana tambayar su wani irin addini kuke bi, su ce kaza, sai mutum ya ce a shigar da shi, saboda yana ganin madamar addinin ku ne kai ku zuwa ga waɗannan ɗabi'un, to ai irin waɗannan ɗabi'un su ne ake nema. Na sha gaya muku inda aka ba da tarihin lokacin da ake kiran Bahaushe ɗan Allah a ƙasar Ghana. Me yasa? Saboda ya je ya bayyana gaskiya. Saboda haka lokacin ƙabilu na Asanti da sauransu, idan sun ga Bahaushe kawai sai su ce ɗan Allah. Amma me ya faru? Malamai ne daga ƴan Kaba, da malamai daga Zamfara, daga Sokoto, da malamai ne daga cikin garin Zaria, me suka je suke yi? Wasunsu teloli ne, wasu ɗinkin hula suke, wasu dukanci suke. Ba wa'azi suka tafi ƙasar Ghana ba, kasuwanci ne ya kai su. Amma mu'amala sai ta haɗa wannan Bahaushe mutumin Najeriya da kafiri ɗan ƙabilar Asanti, waɗanda yake a lokacin galibinsu maguzawa ne. Sai ya ɗauki duke shi sai ba Bahaushe. Randa da yake buƙatar duke shi, in ya je sai a mai mishi da ita yadda take. Don haka tambaye shi, kai ina ka zanka? Sai ya ce na ba ɗan Allah. To ɗan Allah a wurinsa kawai Bahaushe, ma'ana wai Allah ne ya turo wasu ƴaƴan shi su zo su kyautata musu. Na yi hira da wani dattijo, mutumin Haɗeja ne asalin shi, don ya ce tun yana bai wuce shekara 6-7 ba mahaifin shi ya ɗauke shi daga Haɗeja, bai sake komowa Najeriya ba. A Makka ya girma, yana da wajen shekara 90. Shine sai yake cewa a da, yace kaga wannan titin na Misfala? Nace eh. Yace to can kasan shi manya-manyan stone na aje gwalagwalai. Yace to Hausawa ne suke daukan dako daga kofar Ka'aba, in aka tashi kasuwa sai ta dora musu dako, ba wanda ya san su, ba a rubuta suna, ba daukan hoto, ba cike form. Za a dora wa Bahaushe nauyin zinare mai nauyi ya dauka ya je ya aje ya dawo. Gobe kuma su zo su sake taruwa a kofar store din, za a bude kasuwannin kofar Ka'aba a sake doro musu su dawo. Yace ba a taba kuka da Bahaushe kwade zalunci ba. Waɗannan ɗabi'un kuna jin menene ya kai waɗancan Hausawan iyayenmu da kakanninmu? Ruko da addini, ruko da addini. An kasa ganewa ba ɗabi'a ce ta Bahaushe ba, a'a ruko da addini ne kawai ya kai su. Kenan yanzu me yasa Bahaushe ya lalace? Sakaci da watsi da addini. Don haka addini shi ke gyara mutum. Madamar aka yi sassauci game da addini ko, to komai sai ya lalace. Shi yasa waɗannan gwamnatoci da suke kira zuwa ga secularism, cewa babu addini a cikin harkar rayuwa, babu Allah babu mu, ba ruwan Allah da harkanmu, a cikin harkanmu ba Allah, Allah ba shi da intervention, Allah bai da ta cewa ya rabu da mu yadda muke so. Ran Lahadi mu je mu taru a coci, ran Juma'a mu je mu taru a masallaci, tsakaninmu da shi kenan. Ba yadda za a yi, ko ba za ka ga abubuwan da ake aikata na rashin gaskiya a ofisoshi da ma'aikatu da kasuwanni, ba yadda za ka yi ka ga bai kai masallaci ba. Ina fata an gane. An rayu a wannan kasar shekara 200 da ta wuce, su dan Fodio sun kafa daula. Saboda gaskiya da amana, mace sai ta dako fura, sai ta dako fura, sai ta zo sai ta zuba ta a cikin ainihin masaki ko ƙwarya, sai ta samo faifai sai ta zo sai ta dora, sai ta kawo kwabo, in kwabo kwabo ce furar, in sile ne sai ta kawo sile, sai ta ainihin dora a saman faifan, sai ta shiga cikin gida. Shikenan duk wanda ya zo ya ga sile, to sile ne. In ya ga silar lato ya ga sile sile ake ajewa ake ɗauka, in kwabo ne ya ga kwabbai ake ɗauka. Idan la'asar ta yi sai ta sawo lullubinta ta leko ta zo ta ɗauke ƙoƙonta ko ƙwaryarta da faifai da kuɗaɗenta. Me kake tunani yanzu? Yaran anguwa ma kawai sun ishe ta, yaran anguwa ma kawai sun ishe ta kafin aje ga manyan ɓarayi. Kun gani? Sallah za a zo masallaci a biyo a sace takalmin liman. Masallaci ake zuwa a isa ta babur. duk ƙarshen tuka-tuka tik a yau akwai masu tafiya aikin hajji don su yi wa alhazai sata. Akwai waɗanda suke zuwa a yau su ɗauki yara su tura su cikin alhazai don su je su yi wa alhazai sata su kawo musu su kuma su ba su nasu return. Idan ya kai lalacewa ta kai haka, menene yasa? Sassauci da sakaci game da addini. Shi yasa dukkan mai mulki idan yana da hankali to zai yi irin maganar da Sayyidina Umar yayi. Imamu Malik ya ruwaito Umar ya tara ma'aikatan gwamnatocin shi kaf, tun daga ministoci da commissioners, permanent secretaries da sauransu, ya ce musu ku sani da cewa sallah to tafi aikin gwamnati da na ɗauke ku muhimmanci, don haka in lokacin sallah yayi ku bar aikin gwamnati ku je ku yi sallah. Akwai hikimomi a ciki, daga ciki ga abin da kake ga yana bayyana shine me, ma damar zai kula da sallah to zai kula maka da aikin da ka sa shi, amma ka sa shi maka aiki baka damu da ya kula da haƙƙin Ubangiji da baya gani ba, me zai faru? Kai ma duk lokacin da ka kauce baya ganin ka ba zai kula da haƙƙinka ba. Saboda haka jama'a, waɗannan hadisai guda hudu kamar yadda al-Imamu Abdullahi ibn Abi Zaid al-Qayrawani Allah ya gafarta mishi yake faɗin cewa matattaran ladubban alheri gaba ɗaya na cikin su. Wa qala Abul Qasim al-Qushairi, babban malami al-Imamu Abul Qasim al-Qushairi yana da littafi Ar-Risalatu al-Qushairiyya, yana daga cikin malamai sufaye na Ahlus Sunna rahimahullahu ta'ala, yace as-samtu bi salamatin huwa al-aslu, yin shiru amma kuma shirin ya zama akwai farar zuciya to shine asali, dan kar ya zama kai shiru kuma zuciyarka tana cike da sharri baka kubuta ba, dan haka yace as-samtu bi salamatin huwa al-aslu, shiru tare da farar zuciya shine asali, was-sukutu fi waqtihi sifatu ar-rijal, kai shiru a lokacin da ya dace kai shiru to siffa ce ta mazan kwarai, kama annan nutqa fi mawdhihi min ashrafil khisal, kamar yadda yin magana a inda ta dace kayi ta kuma tana daga cikin dabi'u na gari. Qala malam Qushairi yace wa sami'tu aba ali ibn ad-daqqaq, naji malami na abu ali ad-daqqaq yaqulu, yana cewa man sakata anil haqq, amma fa duk wanda ya shiru ya ki fadin gaskiya a halin ya santa fa huwa shaytanun akhras, bai ban shaidani ne, domin abin da yasa waɗannan maganganun da muke ko wasu suna gaza fahimtar me ake nufi sai su koma suna zargin hatta irinmu masu wa'azi da muke cewa kaza ba kyau a bari kaza ba kyau, sai su ce to ai kai ma ba ruwanka ka rabu da mutane mana, kai ma ka yi shiru mana, ga gaskiya ana ji ana gani ka bayyana ta, sai a ce a tunda kowa ya yi shiru kai ma ka yi shiru mana. Shine wannan malami al-Imamu Abu Ali ad-Daqqaq yake cewa man sakata anil haqq fa huwa shaytanun akhras, wanda ya shiru ga gaskiya yake fadinta to wannan beban shaytani ne. Qala sai yace fa amma isaru ashabil mujahada as-sukut, da kaga malamai masu kwazan ibada suna jan bakin su suna shiru, falima alimu fil kalami min al-afat, saboda sun san irin barna da ke cikin magana, summa ma fihi min hazzin nafs, sannan kuma sun san yadda yawan magana yake ainihin wato zubda mutunci. Ina fata an gane. Wa izhari sifatil madhi wal maili ila an yatamayyaza min baini ashkalihi bi husnin nutqi, yake cewa falima alimu fil kalami min al afat summa ma fihi min hazzin nafs, sannan kuma sun san cewa a cikin ainihin wato maganganu na'am akwai wadda take jawa mutum daraja, daga ciki kuma akwai wadda take bayyanar da siffofi na yabo, daga ciki kuma akwai wadda take iya bambance shi daga waɗanda suke magana irin shi, ma'ana magana ana nuna maka hadarinta, dan haka bayin Allah suke shiru, amma kuma sukan yi ta a wani lokaci saboda takan ainihin bayyanar da halaye waɗanda za su bambance mai fasaha daga mara fasaha. Wa ghairi hadha min al-afat. Wa an al-Fudayl ibn Iyad radiyallahu ta'ala anhu qala man adda kalamuhu min amalihi qalla kalamuhu fi ma la ya'nihi, wanda din yake bi yana kirga maganganun shi, yana kirga ayyukan shi, to zaka ga maganganun shi sun yi karanci a cikin duk abin da ba ruwan shi. Duk abin da ba ruwanka bai shafe ka ba, bai da muhimmanci, zaka rinka bari. Wa an Zinnun, wani babban malami cikin magabata mai suna Zinnun, shi ku cewa rahimahullahu ta'ala, Allah ya ji kan shi, cewa aswanun nasi li nafsihi amsakuhum li nisalihi li lisanihi, mutumin da yafi kowa kame mutuncin kanshi, to shine mutumin da yafi kowa kame ainihin wato harshen shi. Zakarahu an-Nawawi fi sharhihi, Nawawi shi ya faɗi waɗannan maganganu a cikin ainihin wato sharhin shi da yake wa Sahihu Muslim, ya ɗauko su daga wancan malami ainihin wato Al-Qushayri, Allah ya gafarta musu. Al-mas'alatu ar-rabi'a, mas'ala ta hudu, qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi, Imam al-Bukhari Allah madaukakin sarki ya ji dan shi ya fadi a cikin Sahihu al-Bukhari, yace babun haqqul jari haqqul jiwari ila qurbil abwabi. Imam al-Bukhari yake cewa fi qurbil abwabi, Imam al-Bukhari yake cewa haƙƙin makwabtaka ya danganci kofar da tafi kusanci da kofarka, wato da gwargwadon gidan da yafi kusanci da kai, da gwargwadon gidan da yafi girman haƙƙin makwabtaka. Summa aurada fihi hadisa Aisha, da Bukhari ya kulla wannan babin sai ya kawo hadisin Aisha radiyallahu anha. Aisha Allah ya kara mata yarda, qalat tace qultu ya rasulullah, nace ya manzon Allah, inna li jarai, ina da makwabta guda biyu, fa ila ayyuhuma uhdi, idan na tashi yin kyauta ga kyautar guda daya ce kuma makwabta na biyu ne, wa ya dace in ba kyautar? Qala sai manzon Allah yace ila aqrabihima minki baba, wanda yafi kusanci da kofarki to shi yafi dacewa ki ba. Wannan hadisin nake mana ishara a jiya dangane da cewa ku dubi in yazan Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana karantar da matar shi haka, idan ta tashi dan girman Allah, wace kofa ce za ta ga tafi kusanci da kofarta? Kofar kishiyarta. Kaga ashe da haka za a kawar da kishi kenan, da yi wa juna sharri da fatan sharri. Saboda haka wannan yana daga cikin tarbiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, kamar yadda muka bayyana jiya, nashi malamin Jibrilu ya karantar da shi, ya yi mai wasiya game da haƙƙin makwabci, kashi shi ma haka yake wa ainihin iyalan shi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Qala fil fathi, a cikin Fathul Bari Ibn Hajarin yace qawluhu aqrabihima ay ashaddihima qurban, wato cikin su biyun wacce ce kofar ta tafi kusanci da taki? Qila al hikmatu fihi anna al aqrab yara ma yadkhulu bayta jarihi min hadiyatin wa ghayriha. Malamai suka ce daga cikin hikimar da ta sa aka ce makwabcin da ya fi kusanci da kofar gidanka shi ya fi cancanta ka fare wa kyauta, saboda wani alheri zai shigo gidanka ba shi zai fara gani ba. An fahimta jama'a? Wani lokacin ana wani soye ko wani abu mai kanshi gidanka shi zai fara ji, dan haka aka ce to a fara kyautata mishi. Fa yatashawwafu laha, dan haka sai ya sa rai, bi khilafil ab'ad, sabanin makwabcin da yake nesa. Wa anna al-aqraba, kuma cewar makwabcin da yafi kusanci da kofar gidanka asra'u ijabatan lima yaqa'u li jarihi min al-muhimmat, idan wani abu mai muhimmanci ya faru to makwabcinka da yafi kusanci da kai yafi gaggawar amsawa fiye da na nesa. Wala siyama fi awqatil ghafla, musamman a lokacin da ka gafala. Da zaka gafala ka bar gidanka a bude, ko wani abu yazo zai faru ga gidanka, wa kake tunani zai fara gani daga cikin makwabtanka, na kusa ko na nesa? Na kusa. To dan hakan alheri ya zo ma ka fara fifita shi. Wa qala ibn abi jamra, wani babban malami da ya sharhin Bukhari mai suna al-Imam ibn abi jamra, yace al-ihda'u ila al-aqrab mandubun, gabatar da kyauta zuwa ga makwabcin da yafi kusanci shi aka fi so. Li'anna al-hadiyata fil asli laysat wajiba, saboda asali dai ita kyauta dama ba wajiba bace, dan haka fala yakunu tartibu fiha wajiban, to kuma ba za a ce gabatar da ita ga wani wajibi bane, don asalin ta ma ba wajibi bane. Wa yu'khadhu min al-hadith anna al-akhdha fil 'amali bima huwa a'la aula, wannan hadisi yana nuna mana kenan
duk sanda ka zo za ka yi aiki to ka rinka duba wanne ne yafi. An fahimta jama'a? Domin a nan hadisin yana cewa ka dubi wanne makwabci ne yafi kusanci, shi za ka fi kyautatawa. Wa fihi taqdimul ilmi ala al'amal. Sannan wannan hadisi yana nuna mana gabatar da ilimi kafin aiki. Duk abin da za ka aikata ka san menene Allah ya ce a kai tukuna. Domin kun ga Aisha kafin ta yi sai da teme, sai da ta nemi ilimi yayi kamata a yi. Haka ya kamata. Waqtulifa fi haddil jiwar. To sannan kamar yadda na fara tattauna mana jiya, shin wai su waye makwabtanka? Gida nawa daga gidanka? Ofis nawa daga ofishinka? Gona nawa daga gonarka? Malam yace to malamai sun yi maganganu daban-daban. Faja'a an Ali radiyallahu anhu, shi Ali bari ku ji yadda ya fassara makwabtaka, cewa yi man sami'an nida, wanda di ya ji kiran sallah, fa huwa jarun, to wannan makwabci ne. To ya za ku iya fahimtar wannan hadisi dangane da abin da wanda ya ji kiran sallah shine makwabci? Ma'ana tazarar da za ta kai in an kira sallah a masallaci, a jiyo kiran sallah wannan masallaci, to da haka ake kimanta makwabtaka. Amma kaga wannan ba zamanin lasifika ba kenan, domin zamanin lasifika za a iya kiran sallah ya tafi kilometers. Ashe ana nufin lokacin da ladanai suke hawa minaret, suna hawa saman manara, suna kiran sallah yadda duk aka jiyo, to da gwargwadon haka Ali ya ce a gwada makwabtaka. Wakila a wata fadar wasu malamai cewa suka yi man sallah ma'aka salatar subhi fil masjid fa huwa jaru, wanda duk kuke sallah asuba a masallaci daya, to shine makwabcinka. Domin dalili ne akan masallacin bai maka nisa ba, shi ma bai mishi nisa ba, har kuke haduwa, to yana nuna makwabcinka ne. Kun ji wata wani ma'aunin kuma? Wa an Aisha, ta Aisha ku cewa ta yi haddul jiwar, tazarar da ake kimanta makwabtaka da ita, 40 daran min kulli janibin, gida 40 ta dama, ta hagu, ta gaba, ta baya. Kun ji maganar da nake muku ishara? Ita ce wasu sai suka dauka suka ce hadisi ce, ba hadisi ba ce, ra'ayin Aisha ne. Wa anil auza'i mislahu, auza'i ma haka ya fadi, shi ma ya ce makwabtaka gida 40 gabas da yamma, kudu da arewa. Wa akhraja al-Bukhari, الإمام البخاري يفتر في الأدب المفرد مثله عن الحسن daga ainihin الحسن البصري shi ma yi fatawa irin wannan. وللطبراني بسند ضعيف عن كعب ابن مالك مرفوعا الا ان 40 دارا جار. Kun ji hadisin? Tabarani ne ya fitar da shi daga ainihin Ka'ab dan Malik cewa annabi ya ce ku saurara, gidaje 40 to su ne makwabtaka. Shi ne malai ya ce bi sanadin da'ifin, da isnadi mai rauni. Wa akhraja ibn Wahab an Yunus an ibn Shihab 40 daran an yaminihi wa an yasarihi wa min khalfihi wa min bayni yadayhi. Malan ya ce wa hadha yahtamilu kal aula, wannan za a dauke shi ne kamar shi ne abin da yafi kawai, amma ba za a kayyada makwabtaka da gidaje 20 ba, kamar yadda na gaya mana. Abinda ainihin za a dauka makwabtaka ga ingantacciyar magana ita ce, yaya al'adar ku, ku da kuke zaune kuke ganin suwaye makwabtanku? Wa yahtamilu an yurida ko at-tawzi'a fa yakunu min kulli janibin 10. Wasu malaman da suka tayi sai suka ce to da aka ce 40 ana nufin gida 40 dama, 40 hagu, 40 gabas, 40 yamma. In ka duba gida 160 kenan din makwabtanka ne. Wasu malaman sai suka ce a'a, ita 40 din za a kasafta hudu, 10 dama, 10 hagu, 10 gabas, 10 yamma. Dan haka iya waɗannan ne makwabtanka. To da yake dai duk maganganun kun ga dama fatoyi ne na malamai. Wallahu ta'ala a'lam. Qala al-Jami' afa Allahu anhu, babban malamin da ya rubuta wannan littafi yace, qad takallama al-Hafiz ibn Hajar Rajab rahimahullahu ta'ala an hadha al-hadith bi kalamin hasanin tawil. Ibn Rajab babban malamin hadisi ne ko malamin fiqh, ya rubuta littafi in ba ku manta ba, wanda muka yi ta karatun shi a lokacin muna sharhin 40 hadith, Jami'ul Ulum wal Hikam. A cikin wannan littafi yayi wa wannan hadisi sharhi kyakkyawa mai tsawo. lakinnahu mujtamilun ala nafa'isil ulum, duk da yake sharhin yayi tsawo amma yana dauke da ilmomi masu daraja wa daqa'iqul fuhum, da kuma fahimta wadda take ta keke da keke. Malam yace ahbabtu iradahu fi masail, ina so in kwararo wannan sharhi a karkashin masalolin da zasu biyo baya. Wa in kana kaseeran minha sabaq dhikruhu, ko da yake da yawa an gabatar da ambatan su, illa anna fihi zawaid sadida, sai dai akwai karkara masu dadi, wa awaid mufida, sannan kuma akwai maimaitawa ce amma za ta fa'idantar. Al mas'alatul khamisa, mas'ala ta biyar, fi qawlihi, da yake cewa din nan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, haka yake anaku ko? Wato ku duba jama'a, malamin bayan in ba ku manta ba, jiya mun ce mun karanta share fage da yawa hadisin ko, to akwai maganganu shigen waɗannan da Ibn Hajar a Ibn Rajab yewa wannan hadisin, shine yake so ya dan dai ko mana kuma daga cikin sharhin Ibn Rajab din. Ibn Rajab yake cewa fa innahu yadullu ala anna hadhihi al-khisala min khisal al-iman, da annabi yace wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya faɗi alheri ko ya shiru, ya girmama bakon shi, ya girmama makwabcin shi, wannan magana ta annabi tana nuna cewa yin shiru daga sharri, takaituwa akan alheri, kyautatawa makwabci da kuma kyautatawa bako, to waɗannan ɗabi'u ne na imani. Wa qad sabaqa anna al-a'mala tadkhulu fil iman, to sa'annan bayani ya gabata in ba ku manta ba, dama fa kullum muka zo karatu rin nan muna cewa ayyuka imani ne, sallah imani ce, azumi imani ne, an fahimta, to waɗannan ayyuka imani ne. Wa qad fassara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama al-iman bis-sabr was-samaha, na daga cikin fassarar da annabi yayi wa imani akwai hakuri, hakuri ma imani ne, yafewa da kau da kai shi ma imani ne. Qala al-Hasan, al-Imam al-Hasan al-Basri yace al-muradu bis-sabr 'anil ma'asi, amma abinda ake nufi da hakuri anan shine ka hakura daga saban Allah, to wannan imani ne. Was-samaha bit-ta'a, sannan kuma ya zama kana kau da kanka don ka duƙufa da biyayyar Allah, to wannan ma imani ce. Wa a'malul imani taratan tata'allaqu bi huquqillah, su ayyuka na imani wani lokacin suna da alaka da haƙoƙin Allah, ka ada'il wajibat, kamar yin wajibai, sallah, azumi, zakka, hajji, kun ga duk waɗannan haƙoƙi ne da Allah ya dora maka ko, wa tarkil muharramat, da kuma barin abubuwan da aka haramta. Wa min zalika, to na daga cikin waɗannan ayyuka na imani waɗanda suke haƙoƙi ne ga Allah, qaulul khair, faɗin alheri, wasamtu an ghairihi, da kuma kai shiru duk abin da ba alheri ba ka faɗi, waɗannan haƙoƙi ne na Allah akan ka. Wa taratan tata'allaqu bi huquqi ibadihi, wani lokacin kuma wasu abubuwan na imani, ayyukan imani din to suna da alaka da bayin Allah ne, ka ikramil dhaif, kamar girmama bako, wa ikramil jar, da girmama makwabci, wal kaf an adahu, da kuma kamewa daga cutar da bako ko kuma cutar da makwabci. Fa hadhihi salasatu ashiya, waɗannan ɗabi'u guda uku, yu'maru bihal mu'min, ana umarnin duk mu'mini da su, ahadu ha ɗaya daga ciki qaulul khair, wasamt amma siwa, duk mu'mini ana umarnin shi da faɗin alheri da kuma kame bakin shi daga sharri. Wa qad rawat tabarani min hadisi aswad ibn asram al-muharibi radiyallahu anhu qal qultu ya rasulallah awsini, yace al-imam at-tabarani ya rawaito hadisi daga aswad dan asram al-muharibi sahabi ne, yazo yace ya manzon Allah kai min wasiya. Qala, sai manzon Allah yace hal tamliku lisanaka, ka iya mallaka harshenka? Qultu, sai sahabin muharibi yace wa ma amliku idza lam amlik lisani, idan har ya zama ban mallaki harshe na ba, to me zan iya mallaka kuma? Qala, sai yace fa hal tamliku yadak, ka mallaki hannunka, kana iya sarrafa hannunka? Qultu, fa ma amliku idza lam amlik yadi, idan ban mallaki hannuna ba me kuma zan iya mallaka? Qala, sai yace fala taqul bi lisanika illa ma'rufan, to tunda ka ce ka mallaki harshenka, kana da sarrafawa game da harshenka, eh, karka sake ka faɗi magana sai wanda ta daidai da shari'a. Wala tabsut yadaka illa ila khairin, karka mika hannunka sai zuwa ga alheri. Kun ji wannan hadisi wanda al-Imam at-Tabarani ya ruwaito shi da isnadi hasan. Hadisan da yake kawowa a cikin wannan sharhin, kar ku manta yana ɗauko su ne fa daga cikin wancan littafi na Ibn Rajab, don haka a ƙasa yana ishara zuwa ga bayani a kansu. وقد ورد أن استقامة اللسان من خصال الإيمان. ما لن يأتي حديث يازو واندي كي نونة شوى سيد حرشي أكم فتن الهيري كو تنادى جتكين أبي أن إيماني كما في المسند. وما يدى حديث يازو أتكين مسند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه لغا صحابي أنس الله يتعالى مش يرجع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شيكو يا كربو دغا النبي النبي يأتي لا يستقيم إيمان عبد إيمان باوى بايا تأيوى حتى يستقيم قلبه حسزو تشيشتا تأيو ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه زو تشيشكو باتا تأيوى حسي حرشا إشيا تأيو دنهاك كاغت تأيوى حرشي إتكي تأيدا زو تشيشا أيوة الزوجية إتكي صيد إيماني كاج دليل ديسا أكتي صرف حرشن كان هذا جتكين على مؤمن إيمان الله مرؤك كنسر كي تيمكا. وانا حديثي كما يديكي تيوا مزاجن دسك رويتوش أمن تتوني سيدي قتاد دي رويتو حديث واند مدلسين ياي أنا كاغا كنين إشارة زوا غلوني هنيا. وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الإمام الطبراني فتر دون حديث دغ أنس دغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هيك تشوا لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يخزن من لسانه باب ونباوة دزي كي تنصر إيماني نغسكيا har sai in ya zan ya iya taskance harshen shi, ya iya tattara ya san me harshen shi yake faɗi. Amma in ya zama kana sakin bakinka baka san abubuwan da harshen ka ke fitowa ba, to yana nuna baka kai ainihin hakika ta imani ba. Wa kharaja at-Tabarani min hadith Mu'adh ibn Jabal an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala innaka lan tazala saliman ma sakat. Manzon Allah ya ce wa Mu'adh, ba za ka gushe ba cikin zaman lafiya ma damar kana jan bakinka kai shiru. Fa iza takallamta, domin da zaran ka fara magana kutiba laka, sai a fara rubuta maka ladan maganar aw alaika, ko kuma a fara rubuta maka zunubin maganar. Naka kana son zaman lafiya, to ja bakinka kai shiru. Wa fi musnad al-Imam Ahmad an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala man samata naja. Ya sake kawo hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ke cewa wanda di yayi shiru to ya kubuta. Wa fi sahihaini an abi hurairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzon Allah yace inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima ma yatabayyanu ma fiha yazillu biha an-nar yazillu biha fi an-nar ab'ada ma bayna al-mashriq wal maghrib. Annabi ya ce mutum yakan faɗi magana ƙwaya ɗaya, baya gane irin laifin da ke cikin maganar, wadda in ta zamar da shi sai ya ainihin wato faɗa cikin wuta, wutar da tsakanin inda ya faɗo da kuma can ƙasanta, to ya kai ainihin wato tazarar tsakanin gabas da yamma. Wuta ce wadda take da zurfi daga inda ya suɓuto cikinta daga saman ramunta zuwa ƙasanta ya kai faɗin gabas da yamma. Saboda kalma ɗaya Allah zai jefa mutum irin wannan wutar. Allah ya kyauta. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Tirmidhi min hadith Abi Huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima la yara biha ba'san yahwi biha 70 kharisan fi an-nar. A cikin wannan hadisi manzon Allah ya ce mutum yakan faɗi magana ƙwaya ɗaya, yana ganin ba komai, amma sai ta afkar da shi wutar da sai ya shekara 70 bai kai cikinta ba, wato zai wulwula cikinta yana tafiya har sai bayan shekara 70 sannan zai kai ga wannan wutar. Allah ya kiyaye. Wa fi sahihi al-Bukhari an abi huraira radiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama inna ar-rajula la yatakallamu bil kalima min ridwanillah la yulqa laha balan yarfa'uhu Allah biha darajat. Annabi yace akwai kalmar da mutum zai fadi wadda take ta shafi yarda Allah, shi bai daga kai ya dube ta ba ma, amma sai Allah ya daga mishi darajoji da wannan kalma. Wa innal abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, wani lokacin bawa sai ya fadi kalma wadda Allah zai fushi da shi. La yulqa laha balan, ba zai damu da ita kalmar ba, yahwi biha fi jahannam, amma sai ya afka cikin wutar jahannam. Wa kharraja al-imamu Ahmad min hadithi Sulaiman ibn Suhaym an ummihi qalat sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqulu, ummu Suhaym take cewa naji manzon Allah yana cewa, innar rajula la yadnu min al-janna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira, mutun yakan kusanci al-janna sai ya rage tsakanin shi da ya shiga aljanna kamu guda ne. Fa yatakallamu bil kalima, amma sai ya fadi wata magana. Fa yataba'adu biha ab'ada min san'a, sai ya challa ya yi nisa da aljanna fiye da nisan Madina zuwa san'a. San'a ita ce inda kasar Yaman take a yanzu. Wa kharraja al-imamu Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i min hadisi Bilal ibn al-Harith qala, wannan hadisi Bilal ya ruwaito shi, yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallama yaqulu inna ahadakum la yatakallamu bil kalima min ridwanillah, dayan ku yakan fadi kalma ta yarda Allah, ma yadhunnu an tablugha ma balagat, ba zai taba tsammanin kalmar ta kai inda ta kai ba. Fa yaktubu Allah biha ridwanahu ila yawm al-qiyama, kalma ce zaka fadi kai baka san tana da daraja ba, in Allah ya rubuta maka ita sai Allah ya yarda da kai har ranar da zaka hadu da shi. Wa inna ahadakum la yatakallamu bil kalima min sakhatillah, sannan dayan ku yakan fadi kalma wadda take ta sanya shi Allah ya fushi da shi, ma yadhunnu an tablugha ma balagat, baya tsammanin kalmar ta kai munin da ta kai. Fa yaktubu Allah biha sakhatahu, Allah ya rubuta yayi fushi da shi, ila yawmi yalqa, har zuwa ranar da zai ainihin hadu da shi. Wa an ummi habiba radiyallahu anha anin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama qala, ummu habiba mata annabi ce tace, kalam ibn adam, annabi ya ce maganar da dan adam zai yi alaihi game da kanshi, la lahu illa zikrullah, duk wata magana da dan adam yayi, duk wata magana da dan adam yayi, to sai Allah ya yi wa dan adam hisabi akan ta, sai in ambaton Allah ne. Shi yasa yace la yasalu lisanuka ratban bi zikrillah, harshen ka karka bari ya bushe da ambaton Allah, duk magana da kai Allah zai bincike ka akai. Amma in kai tasbihi ko karatun Qur'ani ko hailala ko salatin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, to wannan Allah ba zai tuhumce ka akai ba. Wal amru bil ma'ruf, hakanan duk abin da dan adam yayi to kanshi yake wa Allah zai bincike shi akai, sai in umarni da kyakkyawa, wannahya anil munkar, da kuma ainihin hanin daga mummuna. Waɗannan hadisai waɗanda Tirmidhi da Tabarani da sauransu suka ruwaito, in ka tattara su sune za su iya karfafa junansu su ainihin wato ba da dama a iya ɗaukan su a yi wa'azi da su. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa alihi sallama falyaqul khayran aw liyasmut, amrun bi qawli alkhair wa bis-samti amma adah, wa hadha yadullu ala annahu laysa hunaka kalamun yastawi qawluhu was-samtu anhu, bal imma an yakuna khayran fayakunu ma'muran biqawlihi wa imma annahu ghayra dhalik fayakunu ma'muran bis-samti anhu, wa hadithu wa imma annahu ghayra khayrin fayakunu ma'muran bis-samti anhu, wa hadithu Mu'adh wa ummu Habiba yadullani ala hadha. Malam ya sake dawowa yana fassarar ya faɗi alheri ko ya shiru, sai ya ce to kaga dai a nan kenan ana umarnin shi da faɗin alheri ya kuma yi shiru game da duk abin da ba alheri ba, sai ya ce to kaga wannan yana nuna kenan babu wani abu da ya daidai da yin faɗin alheri da yin shiru, babu wani abu, don haka kawai in ma ka faɗi alheri ko kai shiru, duk abin da kai bayan sai zama kenan in an duba a fakaice ana cewa mutum dole ne faɗin alherin kenan ko kuma dole ne ya shiru, in ko ba haka ba to duk abin da ya faɗi zai hallaka shi. wa kharraja ibn abi dunya al-imam ibn abi dunya ya fitar da hadisi min hadisi muaz ibn jabal radiyallahu anhu wa lafdhuhu inna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama qala lahu manzon allah yace wa sahabi muaz ya muaz sakilat ka ummuka kai muaz kai canka wa hal taqulu shay'an illa wa huwa laka aw alayk ai ba wata magana wadda zaka fadi sai ta ja maka alheri ko kuma ta ja maka sharri wato mallan yana son ya kawo cewa duk maganar da zaka fadi ko dai alheri ce ko sharri ce amma babu na uku to kuma kaga hadisin da muke sharhi yana cewa ka fadi alheri ko kuma kai shuru to kaga kenan ashe abinda ake ce maka fadin alheri in ma kana ganin ba dole bane to shuru yin dole ne yin shuru dole ne وقد قال الله تعالى يجي الله يجي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد باب وتكلم دذي فرطة سيازم أكوي ملائكة ينانزي ربوتات ميسونا رقيب عتيد وننس ملائكة نتايا باب دابيوبا كما يدوسي كي فهمتا چيوا رقيب ينادام عتيد ينحقو كسكريني ملائكة بداتيني واندي كدا تقوى ينسونا kamar yadda mu ma muke da ainihin tagwayen suna kaji Muhammad Awwal Muhammad Kabiru Zainabu Abu ina fata an gane tagwayen suna ne ko to haka wannan Raqibun Atidun suna ne guda biyu amma na mala'ika ɗaya ne to duk abin da mutum yake faɗi wannan mala'ikan yana nan wa qad ajma'a as-salafus salih malaman farko sun hadu ala anna alladhi an yaminihi yaktubu al-hasanat kunji irin maganar ko kunji irin maganar asalin magana an danganta ta ne zuwa ga malaman farko to ka karanta kitabul iman na ibnu taymiya suka ce wanda ke dama shi ke rubuta hasanat lada wallazi an shimalihi yaktubu sayiat wanda ke hagu kuma shi yake rubuta ainihin munanan ayyuka wannan maganar da aka danganta ga malaman farkon ita ce nake isharar cewa ta yadu a cikin mutane amma bata tabbata ba وقد روي ذلك مرفوعا يتي اي ارويتو هكما daga annabi sallallahu alaihi wasallam min hadith abi umama bi isnad dha'if arwayto da isnadi mai rauni ina fata an gane wa fi sahih an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadith yazo cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace idha kana ahadukum yusalli fa innahu yunaji rabbahu wal malaku an yaminihi idan ɗayan ku ya tashi yana ainihin sallah to yana ganawa da ubangijin shi ne mala'ikan kuma yana nan a hannun daman shi to kaga nan sai ya ce mala'ikan yana nan a hannun daman shi to sai ya sake cewa warwiya amma an ruwaito kaga siga dake tabbatar da rashin inganci min hadisi Hudhaifa radiyallahu anhu marfu'an inna an yaminihi katibul hasanat cewa bangaren shi na dama mai rubuta ladaddaki ne ashi nan duk mallan yana ta bayyana matsayin waɗannan ainihin tare da cewa a ƙasa ne yana cewa bi isnadin sahih waqtalafu hal yuktabu kullu ma yutakallamu bihi am la yuktabu illa ma fihi thawabun aw iqabun ala qawlaini mashhuraini malamai suka zo da wani sabani kuma shin duk maganar da dan adam yake fadi ake rubutawa ko kuwa ana rubuta maganar da take da lada ne kawai da zunubi misali yanzu da zaka zauna kana wata magana irin maganganun da muka fadi ai yanzu na wucewa ne muka gaisa kaga yanzu wannan maganar ba wata magana bace ta lada ba wata magana ce ta zunubi ba shin ita ma ana rubutawa ko kuwa sai maganar da take ta alheri ake rubuta alheri ta sharri a rubuta sharri malamai sun yi maganganu guda biyu yace wa an ali ibn talha an ibn abbas ali ibn talha yace ibn abbas yace yuktabu kullu ma yatakallama bihi min khairin aw sharrin duk maganar da dan adam ya fadi ko alheri ko sharri za a rubuta hatta innahu la yaktuba hatta innahu la yuktaba qawluhu hatta maganar dan adam da zai ce akaltu wa sharibtu na ci na sha wa zahabtu na tafi wuri kaza wa ji'tu nazo hatta idza kana yawmul khamis urida qawluhu wa amaluhu idan rana alhamis tai shine sai a tattaro waɗannan ayyuka da maganganu da yayi fa uqirra ma kana fihi min khairin duk maganar da ta zama alheri ce sai a tabbatar au sharrin ko kuma maganar da ta zama ta sharri ce sai ita ma a tabbatar sai a rubuta wa ulqiya sa'iruhu sauran kuma wanda ba alheri ba ba sharri ba sai a ainihin zubar da ita kaji daga cikin hikimar da ta sa din ranar alhamis annabi yake yin azumi sallallahu alaihi wa alihi wasallama din ranar litinin kuma yake yin azumi akan tattaro ayyukan ne a wannan rana domin tacewa maganganun alheri a tabbatar da su a alheri na sharri a rubuta su a matsayin su na sharri waɗanda ba alheri ba ba sharri ba sai a watsar da su to sai annabi yace yakan yi azumi a ranar litinin da alhamis saboda in ranar ta dace da yana yin azumi yana alheri sai a yafe mishi sharrin kenan sai a tabbatar da alherin shi kare ina fata an gane gashi nan sai yace fa zalika qauluhu ta'ala wannan fassarar ibnu abbas yayi ta ne a karkashin ayar suratul ra'd ta 39 Allah ke cewa yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit Allah na share abin da yaso ya tabbatar da abin da yaso wa indahu ummul kitab matattarar ayyukan bayi tana nan a wurin Allah rubuta cikin wani littafi wa an yahya ibn abi kafirin qala yahya dan abi kafirin yace rakiba rajulun alhimar wani mutum ne ya hau kan jaki fa asara bihi sai jakin ya hutsu ya tutsu ya tutsu ya tsalle zai buga shi da ƙasa fa qala sai mutumin yace ta'isal himar jaki ka kade ka shiga uku fa qala sahibul yamin sai mala'ikan da ke dama ku kiyaye duk a ƙarƙashin waɗancan maganganun ne sai yace ma hiya hasanatun aktubuha wannan to ai ba aiki ne na lada ba balle rubuta wa qala sahibu shimal na hagu sai yace ma hiya min as-sayyi'ati fa aktubuha to ai kuma wannan ba shi daga cikin zunubi ne ma balle in rubuta fa awha Allahu ila sahibi shimal sai aka ce sai Allah yayi wahayi ga shi na dama na hagu din cewa ma taraka sahibul yamin min shay'in faktubuhu duk abin da ke mala'ikan hannun dama da bai rubuta ba to kai ka rubuta fa asbata fi sayyi'at sai aka tabbatar da kalman nan cikin zunubai ta'isal himar jaki ya shiga uku sai aka sa ta cikin laifi wa zahiru hadha duk waɗannan dama ibnu hajir ne ibnu rajab ne wato abin da yake faruwa asali jama'a waɗannan sharhohin saboda ya ɗibe su ne daga sharhin ibnu rajab shi kuma sharhin ibnu rajab da ke wannan ga 40 hadith ba ta cewa yake ba shi yasa waɗanda suka rinka bibiyar karatun lokacin da nake musu ne ina tacewa ne ni to wannan ya ɗibo ne gaba ɗaya kawai yana son a ga menene ibnu rajabin ya kawo dangane da ainihin hadisi sai ya ce wa zahiru hadha anna ma laysa bi hasana fa huwa sayyi'a a zahiri wannan na nuna cewa duk abin da ba na alheri ba to kaga zai koma ya zama ainihin sharri kenan wa in kana la yu'aqabu alayhi ko da babu uquba akai fa inna ba'd as-sayyi'at ka sani da cewa wasu daga cikin laifuffuka qad la yu'aqabu alaiha ba a uquba akan su wa qad taqa'u mukaffara bijtinabil kaba'ir dan za a iya yafe wa wannan bawa saboda ya nisanci manyan zunubai walakin sai dai kuma malam yace zamanuha qad khasirahu sahibuha sai dai zamanin wannan abin da shi mai laifin ya aikata duk da ba za a yi mai uquba ba ko to yayi asarar shi saboda ba za a kididdige mishi daga cikin zamanan da ya aikata wani alheri ba an fahimta haythu zahabat batilan domin wannan zamanin ya tafi a banza dan haka fa yahsulu lahu bidhalika hasara sai ya zama yayi asara kenan fil kiyama a ranar alkiyama wa as'afun alaihi sannan ko wa asafun alaihi haka ne sannan sai zama wannan abin yi mishi bakin ciki ne wa huwa na uquba wannan ma nau'i ne na uquba wato akwai laifin da ranar lahira ba za a kama ka da shi ba saboda za a yi maka ahuwa amma karshe sai ya waye gari kai asara don daidai lokacin wannan laifin kuma za a nuna maka shi a rayuwar ka ta duniya kai asara shi kenan tunda baka karu da shi ba ina fata an gane to gaskiyar lamari haka malam ya ci gaba da kawo waɗannan maganganu waɗanda dukkanin su ya ɗibo su ne daga ainihin sharhin nan na Ibn Rajab dama kamar yadda ya ce maganganun nan suna da tsawo ƙwarai da gaske dukkansu ya kawo su ne dangane da sharhi akan cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Idan kuka koma shafi na 176 sai yace al mas'alatu sadisa, mas'ala ta 6 fil amri sani mimma amara bihi nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi sallama fi hadha al hadith al ko al mu'minina wa huwa ikramul jar. Mas'ala ta 6 dake karkashin waɗannan mas'aloli da muke tattaunawa. Umarni na 2 daga cikin umarnin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya umarni mu'mina da shi a wannan hadisi. Wa huwa ikramul jar. Girmama makwabci. Wa fi ba'dir riwayat, a cikin wasu riwayoyi, annahyu an azal jar. An hana ka ka cutar da makwabcinka. Fa amma azal jar, malam yace ita cutar da makwabci fa muharramun tu haramun ne. Li'anna al-adha bighairi haqqin muharramun li kulli ahadin. Domin cutar da mutum ba tare da alhaki ba, ba tare da yi maka komai ba, to haramun ne ga kowa. Walakin fi haqqil jar, sai dai kuma cutar da makwabci huwa ashaddu tahriman, yafi tsananin haramci, saboda ya kamata ka samu aminci ne da makwabcinka. To in ka samu akasin haka, to abin yana munana. Wa fi sahihaini, a cikin Bukhari da Muslim, an ibn Mas'ud radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alayhi wa alihi sallama annahu su'il, a cikin Bukhari da Muslim daga ainihin Abdullah dan Mas'ud daga annabi sallallahu alayhi wa alihi sallama aka tambaye shi, aka ce ayyu dhanbi a'zam, wani zunubi yafi girma? Qala, sai yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Kayi wa Allah abokin tarayya, ka sanya wa Allah kishiya a halin Allah shi ya halicce ka. Kila, sai kuma aka ce summa ayi, sannan sai wani zunubi bayan shirka? Kale yace an taqtula waladak, ka kashe ɗanka, makhafata an yata'ama ma'ak, saboda tsoron kai ya cinye maka abinci, tsoron talauci ya sa ka kashe ɗanka. Kila summa ayi, sannan aka ce wa annabi bayan haka sai wani zunubi? Kala, sai ya ce an tuzaniya halilata jarika, ka yi zina da matar makwabcinka. A nan ya sanya zina da matar makwabci laifi na 3 daga cikin mafi girman laifi, sannan ya sanya shi shine na 2 daga cikin laifin da ke biye da shirka. Bayan kisan kai, to laifi mafi muni shine kai zina da matar makwabcinka. Kamar yadda na shafaɗi, yin zina da matar makwabci a cikin ta akwai cin amana, dan haka zina ce kuma cin amana ce, domin makwabcinka na daga waɗanda zaka amintu da wani abu zai faru matarka ta sheka a guje ta shiga gidan shi. To in ka zo aka ce ai matarka lokacin da gobara ta kama, ai lokacin da kaza ya faru, ai gidan wane ta shiga, sai ka ce alhamdulillahi, wato kenan kana ganin gidan makwabcinka a matsayin gidan aminci. To in ya zama kuma nan ne wurin da za a ci amanar matarka, to kaga laifi mafi girma na cin amana ya faru bayan zina ta afku. Dan haka zina da matar makwabci tana daga cikin nau'in zina mafi girma. Wa fi musnad al-Imam Ahmad, haka kuma hadisi ya zo cikin musnad al-Imam Ahmad, an al-Miqdad ibn al-Aswad radiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallama ma taquluna fi az-zina. Manzon Allah wata ran ya tara sahabbai yace me za ku ce game da zina? Qalu haramun, suka ce haram ne. Harramahu Allah wa rasuluhu, Allah da manzon shi sun haramta. Fa huwa haramun ila yawm al-qiyama, dan haka zina haramun ce har duniya ta tashi. Fa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sallam, sai manzon Allah yace la an yazni ar-rajulu bi 'ashri niswatin, kun yadda cewa zina haramun ce har zuwa tashin kiyama? Suka ce eh. Yace to bar ku ci. Mutum yayi zina da mata 10, aisaru alaihi min an yazni bi imra'ati jarihi, yafi sauki gare shi da ya zina da matar makwabcin shi. kun ji jama'a annabi yana ƙara fito da al'amarin ne ƙararradan kowa ya fahimta qala sai manzon Allah yace fa ma taquluna fi sariqa me za ku ce game da sata qalu sai suka ce haramun harramahu Allah wa rasuluhu sata haramun ce Allah da manzon shi sun haramta fa hiya haramun dan haka haramun ce qala sai yace la an yasriqa ar-rajul min ashrati abyati mutun yayi sata daga gidaje goma aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi yafi sauki gare shi da sata daga gidan makwabcin shi domin ya kamata ya zama makwabcinka anan ma ka samu aminci game da dukiyarka dangane da shi to in ya zama za a hada kai da shi ai maka sata a aje a gidan shi dan ya zama wani masauki da za a iya zuwa daga baya a kwashi idan ya zama a shi da kanshi ne zai maka sata to kaga akwai cin amana a cikin wannan zamantakewar taku to anan za ku ga irin hadarin da mutane suka samu kansu a yau wallahi jama'a akwai makwabtan da suke turawa aiwa makwabtan su sata musamman a kasuwa wai dan a karya su akwai makwabcin da zai je ya shiryo yan fashi da makami su zo su fasa shagon makwabcin shi ba dan komai ba dan makwabcin yana habaka ana so a karya shi ana so a ruguza shi duk wannan yana daga cikin sharri wanda yake wallahi alazim wajibi ne a wa'azantar da mutane dan su nisance shi don barin gaya muku galibin abubuwan da yake faruwa kamar yadda na fadi a jiya akwai kuskure a cikin tsarin da'awa ta Najeriya wato ita da'awa ya kamata ne haka yadda ku gani littattafai ake sawa ake karantar da mutane babi babi ana wa'azantar da su to amma in ya zama gaba ɗaya ba za a sa littafi ana karantar da mutane ba zaka ga cewa kowace kungiya akwai abin da ya dame ta kawai shi ta damu da shi to amma shi addinin musulunci yana son a karantar da kai kowane bangare ne ka kiyaye a daidai lokacin da zaka ga waɗanda ke cewa kansu ahlus sunna sun shagaltu da fada da shirka da fada da bid'a da kokarin karantar da sunna sai kaga cewa sun gafala game da irin wannan janibi na haƙoƙi a daidai lokacin da zaka ga waɗanda ke kiran kansu ƴan dariku ko sufaye su kuma sun shagaltu game da wa'azozi game da zikiri da karamar waliyai su ma sun shagaltu da wannan a daidai wannan lokacin zaka samu ƴan ikhwaniya ƴan brothers su kuma abin da ya dame su shine gwagwarmaya da fada da gwamnatoci azzalumai to amma abin da ake cewa wani bangare ne daga cikin bangarori na addinin musulunci wanda musulmi bai bukata a karantar da shi dan haka gaskiya jama'a yana daga cikin sunna ta malaman farko kuma malaman kasar Hausa Allah ya yarda da su suka rike wannan sunna tunda musulunci ya shigo kasar nan shine malamai a kasar Hausa littattafai suke sawa suna karantar da mutane su ne musu wa'azi daga baya ne aka fara ganin irin waɗannan tsare-tsare da za a ce wa'azin kasa wa'azin jiha wa'azin kaza babu laifi a ciki amma babban laifin ya zama kawai wa'azin kasar za a yi wa musulmi ba za su koma garurukansu a sanya littafai a karantar da su ba sannan ba za a rinka koyar da su haƙoƙi ba ka san haƙƙin Allah ka san haƙƙin iyayenka ka san haƙƙin ƴaƴanka ka san haƙƙin matanka haƙƙin makwabtanka ka san haƙƙin abokan zamanka haƙoƙin mutanen da hanya za ta hada ku da su duk ba a lura a karantar da mutane waɗannan dan haka sai ya zama ga musulmi suna zaune amma su isu su ne wa junansu gaba yanzu dan Allah ba a cikinmu musulmi ba ne asiri ya bayyana wanda ake kira kuciya a cikinmu ne to me yake kawo aiwa mutum kuciya yana zaune a tsakiyar ku da gidan shi sai a mishi asiri sai ya gudu sai ya bar gidan sai a daga gidan a hannun marayu sai a siye shi da farashi na banza musulmi yana zaune da shagon shi Allah ya sa mishi albarka sai a mishi asiri sai a lalata shi anan na kawo muku tarihin dattijan nan anan kasuwar sabon gari da haka suka bi suka lalata mishi rayuwa me ya ja saboda bakin ciki saboda hasada mutum yana noma a tsakiyar ku Allah ya albarkace shi sai a lalata shi kishiya tana da karbuwa da farin jini a wurin yaran gida da mai gida sai asiri a lalata ta. Duk waɗannan jama'a sun faru ne saboda gaskiya karancin yi wa mutane wa'azi dangane da ɗabi'u. Dan haka ku bada muhimmanci game da wannan. Shi yasa littafi mafi inganci wanda ya tattara ire-iren waɗannan ayoyi da hadisai shine littafin Riyadus Salihin. A rinka tara mutane ana karantar da su Riyadus Salihin. A rinka tara mutane ana karantar da su Al-Adabul Mufrad. Dan kai da kanka ka sallar dubban kanka ka sallar dubban zama da wani. Ba ya zama kawai kana rayuwa, kana da'awar kana da aqida. Kana da'awar kana bin sunna, kana da'awar kana bin sufaye, kana da'awar kana zikiri, amma haƙoƙin mutane gaba ɗaya ba su dame ka ba. Ranar lahira sai ka je ga salloli ga azumi. Amma waɗannan haƙoƙin kuma gaba ɗaya sai su ja maka ka shiga wuta. Saboda haka malamai masu wa'azi ku sani da cewa babu shakka yana daga cikin salon wa'azi kyakkyawa nuna wa mutane haƙoƙin makwabta, musamman a yanzu mutane ba abin da ya dame su game da haƙoƙin. In ma kai mishi magana yake kada Allah ina ruwa na da shi, ka zo na zo kawai me na hada da shi, ina ruwa na da shi, shi din me makwabci. Allah ya kiyaye. Wa fi sahih al-Bukhari, hadisi ya zo cikin sahih al-Bukhari. An abi shuraih, daga abu shuraih radiyallahu anhu, Allah ya kara mishi yarda, shine hadisin da muke ta ishara tun karatun mu da ya gabata a jiya. Anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala, daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace, wallahi la yu'min, manzon Allah yace na rantse da Allah ba shi da imani. Wallahi la yu'min, wallahi bai da imani. Wallahi la yu'min, wallahi bai da imani. Kila man ya rasulullah, sahabbai suka ce waye ya manzon Allah bai da imani. Qala, sai yace, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, wanda makwabcin shi bai amuntu daga ainihin wato sharrorin shi ba. Duk mutumin da yake zaune tare da makwabcin shi yana cikin ɗarɗar, yana cikin fargaba, yau me wane zai kulla min, yau me zai watso gidana, yau me zai shirya mini na sharri, ya zama kai ne makwabcinka ke tunani a kanka irin haka ko? Annabi ya ce wallahi baka da imani, wallahi baka da imani, wallahi baka da imani. Me yasa? Saboda makwabcinka bai amintu daga sharrinka ba. Wa kharrajahu al-imamu Ahmad wa ghayruhu min hadithi Abi Huraira wa fi sahihi Muslim an Abi Huraira an an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yadkhulu al-janna. Kaji hadisin Bukhari ya ce bai da imani duk wanda makwabcin shi bai amintu daga sharrin shi ba ko? To amma a cikin hadisin Muslim ku annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ce waye, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, wanda duk makwabcin shi bai amuntu daga sharrin shi ba to ba zai shiga aljanna ba. Kana zaune makwabcinka yana fargaba game da kai, annabi ya ce baka da imani, annabi ya ce ba za ka shiga aljanna ba. Jama'a kowa ya dauki wannan a matsayin sako daga fiyayyen halitta. Ka dauka Allah madaukakin sarki ya turo annabi ne sallallahu alaihi wa alihi sallama dan ya zo ya isar maka da waɗannan sakonnin. Dan kullun ina gaya mana kamar magana da na fadi da su, kullu hizbin bima ladayhi farihun, kowace kungiya sai ga abin da ta sa ga shi ya dame ta kawai. Amma ba a duban ya za a gyara halayen mutane, ya za ka zauna lafiya da farar zuciya, ka rinka wa kanka fatan alheri ka ne wa wani fatan alheri, ya za ka rinka faɗa wa mutane maganganu masu daɗi. Allah da kanshi cewa yake wa qulu lin-nasi husna, ku rinka faɗa wa mutane kyakkyawar magana, magana mai daɗi. Ya za ka rinka kallon mutane da ido na alheri, ya zuciyarka za ta rinka tunanin alheri game da mutane. Wannan yana daga cikin tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ji wani hadisi wanda malai yake cewa wa kharraja al-imamu Ahmad wal Hakim min hadisi Abi Huraira aida qala qila ya rasulullah inna fulanatan tusalli bil-layl, aka ce manzon Allah wance kwana take sallah, wata sumu nahar tauni azmi wa fi lisaniha shay'un, sai dai akwai magana a harshenta tana da surutu. tu'zi jiranaha, tana cutar da makwabtanta. Salita, bata da mutunci, bata ragewa. Qala, sai manzon Allah yace la khaira fiha, babu wani alheri tattare da ita. Hiya finnari, yar wuta ce. Jama'a, kun ji tana sallah tana azumi, me laifinta shine tana cutar da makwabcinta? Manzon Allah yace babu alheri tattare da ita, yar wuta ce. Qila lahu, aka ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, inna fulana tusalli al-maktuba wa tasumu ramadan wa tatasaddaqu bil aswar wa laysa laha shay'un ghayrahu. Wance tana kula da sallolin farilla, tana azumin ramadan, tana yin sadaka da dan abin da ya saukaka gare ta, dan ragowa abinci ko dan kanzo ko dan dago-dago, dan ragowa haka tana bayarwa. Kaga nan me ake nuna maka? Kaga ba ta sallan nafila, ba ta azumin nafila, farilla take yi, azumin ma farilla take, sannan sadakar ba wata dukiya mai yawa ba. Amma walaysa laha shay'un ghayrahu, in ba wannan ba, ba wani abu da take. Wala tu'zi ahadan, alma ba ta cutar da kowa. Qala, sai yace hiya fil janna, yar aljanna ce, yar aljanna ce. Jama'a, kun ji wa lafzul imam Ahmad, lafazin imam Ahmad, wala tu'zi bi lisaniha jiranaha, amma bata cutar da makwabtanta da harshenta. Kun ji abin da ya kai ta aljanna? Jama'a, kun ji inda sallah bata kai waccan mata aljanna ba? Kun ji inda cutar da makwabta suka tattake sallarta da azuminta da duk abin da take, aka kai ta wuta? Bi ghaddin nazari an as-salati was-siyam, ga sallar ga azumin, amma an jefa ta a wuta saboda tana cutar da makwabta. Ku dubi wannan, ita kuma sallolin na farilla take, azumin na farilla take, sadakar dan kanzo ne da dan dago-dago take bayarwa, amma tunda ba ta taba kowa da bakinta, gashi ta shiga aljanna. الله أكبر. وخرج الإمام وخرج الحاكم من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه وصححه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكو جاره. داون حديثي جماعة ونمت يزور النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له سيمن زن الله يجي اطرح متاعك في الطريق, أبن ذاك أينهم واتو zubar da su akan hanya. Qala, faja'ala an-nasu yamurruna bihi, sai mutane suka rinka wucewa. Wato ya kawo riwaya anan a takaice, yazo yace ya manzon Allah, makwabcina na cutar da ni, sai annabi yace kai hakuri. Ya sake dawowa wata rana yace makwabcina ya gallabe ni, annabi yace yi hakuri. Ya sake dawowa a na uku yace makwabcin nan nawa ya gallabe ni, sai manzon Allah yace kwaso kayanka kaf, ka fito ka tara su a kofar gidanka akan hanya, kai zauna da kai da matanka da yayanka. Faja'ala an-nasu yamurruna bihi, sai mutane suka zo suna wucewa. Wa yal'anunahu, suna tsine mishi albarka. Wana lafiya, shi makwabcina ne ya gallabe ni, shine manzo Allah yace in kwashe kayana in dawo bakin hanya in zauna. Ce oh, Allah ya tsine wa makwabcin nan naka albarka, Allah wadaran shi. Faja ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai shi wancan makwabci da ke cutarwa da tsinuwa ta ishe shi, ai zai fito ya ga to wai lafiyawa ne, ya fito da kayan shi yana tsaye da ya faɗa, sai jama'a su kalle, sai su tsine mai albarka. Da tsinuwa ta ishe shi, sai taho ya ce ya manzan Allah, malakitu minan nas, an fahimta? Qala, wa malakit, ya ce ya manzan Allah, kai ina fama da mutane. Manzo Allah yace fama wani iri? Qala, sai yace yal'anuna, mutane suna ta tsine min albarka. Qala, sai yace laqad la'alaka Allahu qabla an-nas, kai ai Allah ne fara tsine maka albarka kafin mutane su tsine maka. Qala, ya Rasulullah, fa inni la a'ud, yace ya manzan Allah, wallahi na tuba bazan kuma ba. Kun ji hadisin? وخرجه أبو داود بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه فقد لعنك الله قبل الناس. أكن وانا حديث ذا مقانا إذن أنزو كراتون قبع تقو كنشي دو من واسا سابا جيرك ينزع كفار الشرح وانا أينهم مسألولي لما كمن تنسو وانا ذا مزوم تتونا إن شاء الله. amma abinda nake nuna maka a cikin gurgurdan abinda muka karanta muka fadi din nan ya ishe ka in kana da hankali ka je kai kokarin zama lafiya tsakanin kai da kanka ka zauna lafiya tsakanin kai da al'umman musulmi ka zauna lafiya tsakanin kai da makwabtanka ka ji da kanka su ji da nasu amma karkace sai ka sa ido me wane yake me ya sha me yasa a jikin shi wacce mace ya auro wacce ya saka yaya yayi wa gidan shi kaza me yasa yayi kaza yaya yake rayuwa shi da kaza abin da ya shafe ka ka ji da kanka kawai to in kai haka shi ma wancan yayi haka wancan ma yayi haka sai kaga kowa yana mutunta kowa kenan shine kowa ya kame kamar yadda Allah ya ce alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idha hadaytu na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka jama'a anan ne za mu saurara dama mun sanar cewa yau babu karatu